daidai da biyu ga watan April shekara ta 2012. Wannan shine kasa na 55 daga cikin jerin karatuttukan littafin al-Imam Muslim Abul Husayn, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a basu manta ba, mun shiga wani babi da malamin ya kira shi da babu dalili ala sihhati islami man hadarahu al-maut ma lam yughargh, ma lam yughargh, babin da ke bayani game da ingancin musuluntar wanda mutuwa ta halarto mishi matukar bai shiga halin gargara ba. Abinda wannan babin yake bayyanawa shine, da a ce kafiri zai faɗi kalmar la ilaha illallah a kowane lokaci ne Allah madaukakin sarki zai karɓi musulunci shi, amma idan ya shiga halin fusgan rai, ana fusgan ran shi, za a cire ran shi a wannan lokaci, ko ya musulunta Allah ba zai karɓi musulunci shi ba. Kamar yadda ka ji wannan babi, haka muka bayyana a karatun da ya gabata, sai dai muka ce akwai wasu nusakh na sahihu Muslim waɗanda su ne galibi a hannun mutane da suka zo da cewa babu dalili ala sihhati islami man hadarahu al-maut ma lam yashra' fi an-naz'i wa huwa al-ghargara wa nasu jawaz al-istighfar lil-mushrikina wa dalilu ala anna man mata ala ash-shirki fa huwa min ashab al-jahimi wa la yunqidhuhu dhalika shay'un min al-wasa'il ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. بابن دكي بياني اكن دليل انغانچن مسلمتر وندا متوا تزو مشي متكر بي شيغا حالن فزغان ري با ايتاتي غرغرا ان كجانتي غرغرا اصلن غرغرا دين كلمه با تا هوسا باتي الغرغرا معنى حالن فزغان ري ان يزما ملائكو سنا تشري رنشي ا لوكاتين to ko ya faɗi kalmar shahada a lokacin nan ba za ta ainihin inganta ba. Wa nasu jawazil istighfar, da kuma shafe halaccin istighfari lil mushriki, daga mushrikai. Wato da mahaifinka zai mutu yana kafirci ko yana shirka, to bai halatta ka ainihin nema mishi gafara ba, amma a farkon musulunci an yi sassauci za ka iya nema mishi, amma daga ƙarshe to Allah ya hana, Allah ya shafe. Fa huwa min ashabi, sai kuma yace wa dalilu ala anna man mata ala shirki fa huwa min ashabil jahim, da kuma bayanin dalilin da ke bayyana cewa wanda duk ya mutu akan shirka to yana daga cikin ƴan wutar jahim. Wala yunqidhuhu min zalika shay'un min alwasa'il, wani abu na daga dangantaka ko kusanci ba zai iya ainihin kubutar da shi daga wannan wuta ba. Abinda wannan bayani yake nufi, dukkanin wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah za ta amfane shi ma damar bai shiga hali na fusgan rai ba. Da kuma bayani akan cewa idan da an halatta yi wa mushrikai roƙon gafara to an dawo an hana, da kuma bayani akan cewa wanda duk ya mutu yana kafirci to koda yana da ɗa annabi, ko yana da uba annabi, ko yana da wani jika ko tattaɓa kunna ko wani dangantaka da wani annabi ko kuma wani makusanci, wannan dangantaka ba za ta amfanar da shi ba. Za mu zo mu sake tattauna wannan matsala a cikin karatun insha Allah. Kamar yadda mu gabatar, sai malam ya kawo hadisin ainihin Abu Talib. Imam Muslim yace wa haddathani Harmalat ibn Yahya at-Tujibi akhbarana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talib al-Wafa ja'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. جماعة كنجوانا حديثي إمام مسلم يتي وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي yace harmalatu dan yahaya at-tujibi asalin shi malamin imam muslim ne ba misri ne muslim yace kuma ya karantar da ni hadisi domin a can baya ma harmala din da ya karantar da muslim dan haka imam muslim ya kawo da wawul ataf anan yace wa haddathani haka kuma harmalatu dan yahaya at-tujibi ya karantar da ni shi ko yace akhbarana abdullah ibn wahab abdullah dan wahab dan muslim ya karantar da mu. قال يجي أخبرني يونس يونس دن يزيد يا كرنت الدمو كو يا كرنت الدني عن ابن شهاب لقى مال منش ميسونا محمد ابن مسلم ابن شهاب قال ناش مال من يجي أخبرني سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب يا كرنت الدني عن أبيه لقى ما هيثنش ميسونا المسيب ابن حزم قال يتي لما حضرت أبا طالب الوفاء يعين دمتوا تهلرتوا أبو طالب كما يدمك بينا ذام زوم جوانين أبو طالب دين. أما أتكيت أبو طالب وما هي في منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم وطايا أباده سكي أما أبو لهب وما هي في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أباده سكي وقواد تعيش da kaga dangantakar Abu Talib da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da ƙarfi ƙware da gaske fiye da dangantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Lahab. Ina fata an gane. To yayin da rasuwa ta halarto wannan dattijo ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzon Allah ya je wurin shi fa wajada indahu Aba Jahl sai ya samu Abu Jahal ya isa wurin wa Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira da Abdullah dan ainihin wato Abi Umayya dan Mughira waɗannan manya-manyan kafirai ne daga cikin kafiran Makka amma Allah madaukakin sarki ya azurta Abdullah dan Abi Umayya dan Mughira ya musulunta daga baya amma shi Abu Jahal ya zauna akan kafirci akan haka ya mutu. Sai manzon Allah ya same su sun riga shi wurin wannan dattijo. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da manzon Allah ya je sai ya ce ya am ya kai babba na qul la ilaha illa Allah ka fadi la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah wannan kalmar zan kafa hujja da ita gare ka a wurin Allah cewa ka mutu kana musulmi. Fa qala Abu Jahl sai Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayya da Abu Jahal da Abdullah dan Abu Umayya waɗannan kafirai sai suka ce ya Aba Talib haba Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib zaka kyamaci addinin babanka Abdul Muttalib. Falam yazar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya'riduha alaihi manzan Allah bai gushe ba yana ta ce mishi ka faɗi la ilaha illallah su kuma suna cewa zaka kyamaci addinin ubanka Abdul Muttalib wa yu'idu lahu tilka almaqala manzan Allah yana ta maimaita mishi wannan ainihin wato magana hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum har dai karshe Abu Talib a karshe ce huwa ala millati Abdul Muttalib, yana kan addinin uban shi Abdul Muttalib, wa aba an yaqula la ilaha illa Allah, yake ya faɗi la ilaha illa Allah, ma'ana yanzu ya mutu kenan ba a musulmi ba. To shedar da za a kafa da wannan hadisi akan ingancin abin da babin yake cewa shine, yanzu a wannan halin da Abu Talibin mutuwa ta zo mishi, da ya faɗi la ilaha illallah, za ta amfane shi ko ba za ta amfane shi ba? Za ta inganta ko ba za ta inganta? Ba za ta inganta. To daga nan ne malamai suka ce idan kafiri ya faɗi la ilaha illallah nan take sai ya mutu, mata mar lokacin da ya faɗe ta ba mutuwar ta riga ya shiga magagin mutuwa ba, madamar yana cikin hayyacin shi za ta amfanar da shi kuma zai shiga aljanna kai tsaye. Za mu zo mu tattauna wannan. Amma kaga bai taɓa sallah ba, bai taɓa azumi ba, bai taɓa zakka ba, bai aikin hajji ba, bai taɓa wani aikin alkhairi a musulunci ba, amma la ilaha illallah saboda girmanta duk ta lamince mishi waɗannan abubuwa zai shiga aljanna kai tsaye. Allahu akbar. Da yake faɗi la ilaha illallah, wa aba an yaqula la ilaha illallah, yake faɗi la ilaha illallah, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai manzon Allah ya ce amma wallahi na rantse da Allah ni kuwa, la astaghfiranna laka, zan ta roƙa maka gafara, ma lam unha anka, matukar ba a hana ni roƙa maka gafara ba. Yanzu kaga wannan gaba na karatu tana nuna mana a wannan lokaci ba a hana ba kenan, ba a hana ba. Dan haka yace zan ta roƙan maka gafara, ma damar ba hana ni akai ba. Fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah mai buwa da ɗaukaka ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina. To a lokacin da sauran sahabbai suka ji annabi ya faɗi haka sai suka ce a yo, ai mu ma iyayenmu sun rasu suna shirka, kenan yanzu za mu ci gaba da roƙa musu gafara Allah ya yafe musu? Shikenan kowa ya sha ɗamara. Sai Allah ya saukar da wannan aya yana cewa bai dace wa annabi da shi da waɗanda suka yi imani ba su roƙi gafarar Allah maɗaukakin sarki ga mushrikai, walau kanu uli qurba, ko da danginsu ne na kusa, min ba'di ma tabayyana lahum, bayan al'amari ya bayyana gare su annahum ashabul jahim, cewa sun tabbata ƴan wutar jahim ne. Ta ya za ka iya gane cewa wani ɗan wutar jahim ne? A halin ba a je lahira ba, a halin ba ka san gaibu ba, a halin ba aya ce ta sauka a kan shi cewa shi ɗan wutar jahim ba ne. Hanyar da ake ganewa mai sauƙi ce ita ce a tabbatar ya mutu a kan kafirci. Duk wanda ka tabbatar da cewa ya mutu akan addinin kafirci ne, to kai tsaye ka yanke cewa shi ɗan wuta ne kuma yana cikin wutar, to kenan yanzu al'amari ya bayyana gare ka, al'amarin shi ba a duhu yake ba. To kai tsaye ka roƙan mishi gafara, ko da mahaifinka ne, ko da mahaifiyarka ce, ko da mijinki ne, ko da ɗanka ne, ko yaya kuke da shi. An fahimta? Duk wata dangantaka tsakaninka da wanda ba musulmi ba, to za ku yi ta ne a nan saboda mahaifinka ne, ko mahaifiyarka ce, ko ƙanin ubanka ne, za ka kyautata mishi da gwargwadon duk yadda Allah maɗaukakin sarki ya nemi a kyautata wa iyaye. Amma idan ya kwanta ya rasu akan wannan kafirci, to ya tabbata ɗan wuta, bai halatta ka roƙa mishi gafara ba. Don haka kun ga isharar da annabi yake akan cewa matukar ba a hana shi ba, to kun ga gashi hanin ya tabbata kenan, tunda Allah ya ce bai kamata ba, bai dace ba, bai cancanci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da ainihin wato waɗanda suka yi imani su roƙa mushrikai gafara bayan sun tabbatar da cewa waɗannan mutane mushrikai bane. Wannan ita ce aya ta 113 a cikin suratul tauba. Sai kuma ainihin shi wannan dattijo da ke riwayar wannan hadisi, wato baban Sa'id ibn al-Musayyib, al-Musayyib ibn Hazm, sai yake cewa wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib, game da Abu Talib kuma sukutin da guda Allah ya saukar da aya, fa qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allah ya ce wa manzon Allah innaka la tahdi man ahbabta, baka iya shiryar da wanda ka so, walakinna Allah yahdi man yasha, Allah shike shiryar da wanda ya so, wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah shine yafi kowa sanin shiryayyu. yanzu kun ga ya tabbata kenan da isharar waɗannan ayoyi guda biyu da kuma nassin wannan hadisi cewa ayoyin sun sauka ne a munasabar mutuwar Abu Talib akan kafirci. Don haka babu wani musulmi ko kwaɗe da yake shakka ko jayayya ko tantama game da cewa Abu Talib ya rasu ainihin akan kafirci, sai wasu tsiraru waɗanda za mu zo mu tattauna a cikin karatun nan a yau insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya tsare. Abin da ya sa malam ya kawo wannan hadisi dan ya bayyana mana wannan ainihin wato mas'ala ta cewa ya tabbata ga duk wanda ya mutu akan addinin kafirci, to babu wani sassauci, babu ja da baya cewa dan wuta ne, kuma Allah madaukakin sarki ba zai gafarta mishi ba. A matsayinka kai kuma na musulmi mumini, ko da mahaifinka ne ko da mahaifiyarka ce, to duk wata dangantaka da zumunci ta kare tun da ya rasu akan kafirci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To bayan da malai ya kawo wannan, in ba ku manta ba, mun yi alƙawari za mu tattauna takaitaccen tarihin ainihin wato ainihin mahaifin Sa'idu ibn al-Musayyib. Ina fata an gane sunan shi cikakke, al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahab ابن عمر ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي شككن سنن شي سعيد واتو المسيب wannan suna duk inda ka ganshi a larabci to da fataha baka karanta ya'un din musayyab, amma in yazo a wajen sa'id ibn al-musayyib to shi kasara ne. Malaman Madina kab waɗanda suka rayu da shi haka suke ruwaitowa. Malaman Kufa ne sukan wasalce shi da fataha, amma su ma in suka wasalce da fataha sai su ce in an zo karantawa to a karanta shi da kasara. Ina fata an gane abin da ya faru. Sa'idu ibn al-Musayyib yana daga cikin bayin Allah, mutanen kirki da Allah yakan amsa addu'ar su nan take. To sai aka samu kuma duk malami yakan yi fama da makiya, mahassada, masu ganin kyashi da sauransu. Sai zan yana da irin waɗannan, sakamakon haka sai suka rinka amfani suna zagin shi ta hanyar sunan mahaifin nan nashi. Domin sunan al-Musayyab suna ne da ana sa shi tun a jahiliya, ma'anar shi wanda aka sadaukarwa gumaka. Ma'ana an kamar an jingine shi kawai don bautar gunki uban shi ya haife shi. A jumillance ma'anar shi kenan. To yanzu ga wannan mutum a musulunci yana da wannan suna, to menene ma'anar wannan sunan a musulunci? A musulunci shi kuma ma'anar shi shine wanda aka sadaukar da shi ga Allah dan ya ainihin wato zan bauta Allah zan lazihi. A ƙarƙashin wannan sunan guda ɗaya ne, amma yana iya ɗaukan ma'ana guda biyu. Musayyab bawan Allah, Musayyab bawan gumaka, ya danganci manufar da ta sa aka kira. To sai su waɗannan maƙiyan Sa'id ibn al-Musayyib in suka so zagin shi sai suna ce mishi ibn al-Musayyab, sai su ƙyalƙyale da dariya, wato ma'anar mummunan suke nufi ɗan bawan gumaka. To da abin yayi mai zafi wata ran sai yace sayyaballahu man sayyaba abi, sayyaballahu fin nari man sayyaba abi. Wanda di ya sake ce min ibn al-Musayyab da fataha ga ya'u, to Allah ya saka shi a wuta. Sai malaman Madina suka ce to mutumin nan bawan Allah ne, yana daga cikin salihan waliyan Allah wadanda in yi addu'a sai ta kama ka kai tsaye. Dan haka sai suka karantar da almajiransu a daina cewa Sa'idu ibn al-Musayyab, sai dai Sa'idu ibn al-Musayyibi, ai kasara ga ya'un din. Ina fata an gane. To cikakken sunan mahaifin nashi kenan al-Musayyib dan Hazn. Asali da shi Musayyib da Hazn, wato da uban Sa'idu dan Musayyibi da kakan shi, kamar yadda zamu zo mu ji, gaba ɗayan su musulmi ne, kamar yadda kuma na faɗa mana za mu zo mu tattauna insha Allahu ta'ala lokacin da shi wannan ya zo. Za ka musulunta ya sunanka, sai ya ce sunan shi Hazn, baƙin ciki, ɓacin rai, tashin hankali. Sai manzo Allah ya ce bal anta sahlun, na sauya maka suna ya zama sahal. Sai ya ce bai yadda ba, a bar shi da Hazn ɗin shi.
za Allah ya ce ya bar shi da shi. Amma wannan suna Sa'id ibn al-Musayyib yace sai da ya rinka bin su a cikin jinin su, suka rinka jin bacin rai da tashin hankali haka siddan, saboda ko Bahaushe yana cewa suna nagari linzami, suna linzami, sannan suna nagari kuma lamiri, ko fata nagari lamiri, ma'ana sunanka da gwargwadon yadda yake yakan bika. Shi yasa duk sanda ka haifi ɗanka to ka sanya mishi kyakkyawan suna. Ina fata an gane. Ka dubi suna mafi kyau. Shi yasa daga cikin sunaye mafi kyau ka dubi sunayen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambaci cewa sun fi kowane suna, ko sunan da manzon Allah ya sa wa ƴaƴan shi maza ko mata, ko sunan da manzon Allah ya sa wa ƴaƴan musulmi, ko sunan da manzon Allah ya ji sunayen sahabban shi ne kuma ya amintu da su. To wannan mutum kun da ya ji sunan shi, lahu wa li abihi Hazm suhba, da shi Musayyib da mahaifin shi Hazm dukkan su sahabbai ne. Wa lahu hadithun fi sahihaini, yana da ainihin hadisai waɗanda wato yana da hadisi wanda ya ruwaito cikin sahihul Bukhari da Muslim, min tariq Tariq ibn Abdurrahman qala intalaqtu hajjan famarartu biqaumin yusalluna qultu ma hadha almasjid qalu hadhihi ash-shajara haythu bay'a rasulullah sallallahu haythu bay'a ku rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bay'atu ar-ridwan falaqitu sa'id ibn al-musayyib fa akhbarani فقال سعيد حدثني أبي أنه كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فلما خرجنا من العام المقبل أتيناها فلم نقدر عليها قال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلموها فعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. Kunji ya ruwaito hadisi shi wannan al-Musayyib din, akwai yana da hadisi wato yana daga cikin mutane masu karancin hadisai, sahabi ne shi Musayyib din. To daga cikin hadisan shi akwai wani hadisi wanda wani almajirin shi mai suna Tariq dan Abdurrahman ya ruwaito, qala yace in talaqtu hajjan famarartu biqaumin yusalluna. Tariq yace na fita zuwa aikin haji sai na wuce wasu mutane a wurin wani masallaci suna ta yin sallah. Fa qultu, sai na ce ma hadhal masjid, wani masallaci ne wannan na ga duk waɗanda suka zo wucewa sai sun tsaya sun yi sallah. Qalu, sai suka ce hadhihi shajara, kaga inda ake yin sallar nan, to nan ne gindin bishiyar da manzon Allah ya zauna sahabbai suka yi mishi mubaya'a. Bishiyar da Allah ya faɗi a Qur'ani da yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, Allah ya yarda da waɗannan mu'minai sa'ad nan da suke maka mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya. To wannan bishiyar nan ne inda bishiyar take, shine jama'a suka tsaya suke sallah. Haythu bay'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bay'atu ar-ridwan, a inda aka yi manzon Allah mubaya'a, wannan mubaya'a da Allah ya ce ya yarda da duk waɗanda suka yi mishi ita. To Tariq ya haɗu da waɗannan mutane da wurin da suke sallah a kan hanyar shi ta aikin haji, ya ce falaqitu Sa'id ibn al-Musayyib, sai na haɗu da malamina Sa'idu ɗan Musayyib. Fa akhbarani, sai bani labari da na gaya mishi cewa na haɗu da wasu mutane suna yin sallah a wurin bishiyar nan. Fa qala Sa'idu, sai Sa'idu ya ce haddathani abi, babana al-Musayyib ya karantar da ni, annahu kana mimman bay'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tahta ash-shajara, babana yace yana daga cikin mutanen da suka yi manzon Allah mubaya'a a gindin wannan bishiya. Yace falamma kharajna min al-aam al-muqbil, da shekara ta kewayo inji baban nawa, ataina ha sai muka tafi wurin wannan bishiya inda bara muka yi mubaya'a. Falam na ƙadir alaiha, sai ba mu gane ta ba, ta rikide mana a cikin bishiyoyi. Qala Sa'idu, sai Sa'idu ya ce inna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama lam ya'lamuha, yanzu sahabban manzon Allah sun kasa gane wannan bishiya wadda su ne suka yi mubaya'ar manzon Allah a ƙarƙashinta. Fa'alimtumuha antum, amma ku kun iya gane bishiyar? fa antum a'lam, yanzu ku kun fi su sani kenan. Abin da yasa malaika wannan hadisin yana son ya tabbatar maka da cewa shi baban Sa'idu din nan sahabi ne, kuma ya ruwaito wani hadisi, kaji hadisi. Ma'anar wannan shine, wani mutum ne mai suna Tariq dan Abdurrahman tabi'i ne, ya tafi aikin hajji sai ya haɗu da mutane a hanyar Makka. Sun samu wani wuri sun mai da shi kamar masallaci ana ta sallah. Kace lafiya, sai aka ce mishi ai wannan wuri nan ne inda manzon Allah ya zauna a gindin wata bishiya, mutane suke ta mishi mubaya'a. To shikenan, shi sai ya gamsu. Da ya dawo Madina ya haɗu da malamin shi Sa'id ibn Musayyib, sai ya ce a hanyar Makka na haɗu da wasu mutane suna sallah a wurin wata bishiya, kuma suka ce wannan bishiyar ce manzon Allah ya zauna aka yi mishi mubaya. Sai Sa'id ibn Musayyib sai ya ce a ƙarya suke yi, mashirmanta ne. Ya ce bari ka ji hadisin da babana ya karantar da ni. Babana yana daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a a gindin wannan bishiyar. Kaga sun fi kowa sanin bishiyar. Ya ce amma babana ya ce da shekara ta kewayo suka zo inda suka yi mubaya'ar, sai suka nemi bishiyar suka rasa. So kasa gane wacce ce. To sai Sa'idu ya ce, yanzu nan kai Tariq ɗan Abdurrahman, sahabban da suka yi mubaya'a a gindin bishiyar ba su iya gane ta ba? Ku kun iya gane ta? Kun fi su ilimi kenan? To idan ka karanta Al-Musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba, ko kuma ka je ka samu littafin Tahziru Sajid min Ittikhadh Al-Qubur Masajid, za ka ga cewa Sayyidina Umar daga baya ma ya zo ya sa an sare dukkanin bishiyoyin da ke wurin kaf, ya ce a sare su. To wannan tatabbu'ul athar, ko tatabbu'i asari salihi, bibiyar inda mutanen kirki suka zauna ko suka yi sallah ko makamantan haka, gaskiyar lamari bai daga cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tare da cewa in kana karanta Musannaf na Ibn Abi Shayba da na Abdurrazzaq da Sunan Kubra ta al-Imam al-Baihaqi, har ka gangaro kana karanta littafai irin littafan dan Fodiyo kamar Wasiqatul Ikhwan, zaka ga Abdullahi dan Umar shi kuma yana daga cikin waɗanda suke da wannan ɗabi'a ta tatabbu'ul athar. Manzon Allah ya zauna anan shi ma in ya zo sai ya zauna, manzon Allah ya kewaye dabbar shi ya ɗaure anan shi ma sai ya ɗaure, manzon Allah ya yi kaza nan sai. Na'am, idan ma Abdullahi dan Umar ya yi haka, ya yi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shin ko ya halatta a yau saboda girman malanta wani malami ko wani waliyi ya zauna a wuri, kai kuma ka zo ka ce za ka zauna don ka samu tabarruki? Malamai suka tabbatar da cewa bai halatta ba. Al-Imam an-Nawawi ya karanta a makarantar Darul Hadith Al-Ashrafiyya dake Dimashqush Sham. Har aka zo aka samu wani malami daga baya, shi ma ya zo ya zama malami a makarantar. To sai in ya zo ya zauna wurin da Imam an-Nawawi yakan zauna, sai ya kwantar da fuskar shi haka yana goga ta a cikin tabarmar, yana rera waka yana wafi Darul Hadith Latifu ma'ana على بسط أصب وآوي لعلي أمص بحر وجهي مكان مسه قدم النواوي وينا غوغا فسكشني وي الله يساعي داتي دا إند نواوي تبتاكاوا تدوان نمباش دا تكين الديني جماع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن يكا كما جناي توفر سيسا حبي ستالي سيسا شابا أجيكيوس. نعم باب ليفي daidai ne, sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama, tunda ya ga sahabbai sun yi ya kyale su. Ko an samu Abubakar in yi kaki, sauran sahabbai da tabi'an zamanin shi suna yin haka? Ko an samu bayan Annabi in yi alwala, sahabbai sukan ainihin wato yi wawasan wannan ruwan alwala, har aka ce su rinka wawaso kamar za su kashe kansu saboda wawasan ruwan, har ya zama wanda bai samu ruwan ba, idan wani ya samu ruwan ya shafa a jikin shi, kai kuma sai ka shafo laimar jikin wancan, saboda ruwan daga jikin manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sahabbai ba su ci gaba da yi wa wani haka ba, kowa ne. Dan haka tatabbu'ul athar, bibiyar gurabu na mutanen kirki domin ɗibar ƙasar da suka ainihin taka ka ɗiba ka ci ko ka je ka barbada a cikin miyar gidanku, to duk wannan ba shi daga cikin addini. Babu wani wanda yanzu za a je a ɗauki kayan shi na sawa a je a wanke daudar kayan a tsuguna a shanye ruwan daudar, babu bai halatta ba. Ba wannan ba, hatta alwala bai halatta wani ya alwala kai wai saboda da'awar neman tabarruki ka je ka shanye wannan ruwan alwala ba. Wannan ba addini ba ne. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Walil musayyib حديث آخر في الصحيحين وغيرهما في قصة وفاة أبي طالب. كاجو أن حديث المسيب يرويته شكو توحقكما شي مسيب لنجنا دون حديث يرويته واندا يكي بعد العبار الرسور أبو طالب شيني حديث المدمو كرانتايو نافات أنغان أتك ايتدي ياكما تكسن وانن حديث na bayanin rasuwar Abu Talib din nan ko Musayyib ne kadai ya ruwaito shi cikin sahabbai. Wannan da ke dauke da waɗannan bayanan dalla dalla, zamu zo Imam Muslim zai kawo wasu riwayoyi ba irin wannan ba, amma wannan bayani dalla dalla to Musayyib ne kadai ya ruwaito shi. To da nan ne sai malaman hadisi suka ce yawwa, maganar da ake dangantawa ga Imam al-Hakim cewa Hakim ya ce Bukhari da Muslim sun shartanta ba za su karɓi hadisi a wurin wani ba har sai ya zama hadisin nan ya zo ta wata hanya ko da sahabi ne, wannan magana ta rusa haka kenan. Allah ya sa kun fahimta. Wata magana ce aka danganta ta ga Imam al-Hakim cewa Hakim yana cewa Bukhari da Muslim ba sa karban hadisi su saka a cikin littafin nan sai in ya kasance aziz ne, wato sai in yana da hanyoyi biyu. An fahimta jama'a? Na'am. Wannan maganar kun ji ina ta cewa aka danganta wa Hakim, don ni kaina da nake maganar ban yadda cewa Hakim ya faɗi maganar ba. Hakim ya yi wasu maganganu ne waɗanda daga ciki sai wasu suka fahimci haka, to a kaddara hakan din ne. Ya ce Bukhari da Muslim sun shartanta ba su karban hadisi su saka a littafin nan har sai ya zo ta hanya biyu, to in ya tabbata haka to sai a ce Hakim ya yi kuskure, domin kun ga wannan hadisin yana cikin Bukhari yana cikin Muslim, amma dukkanin inda aka ruwaito shi Musayyib ne kadai ya ruwaito shi, shine sahabin hadisin. Kenan hadisin ya zama garibi ne. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Jama'a kun ji takaitaccen tarihin baban Sa'id ibn al-Musayyib, wanda in kai karatun surwa a ƙasar nan ka karanta ƙawaidi zaka ji ana ce mishi akhirul mutaqaddimina, ƙarshen ƴan mazanjiya. To dangane da dattijo Abu Talib fa, jama'a ga cikakken tarihin Abu Talib babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai kowa ya saurara dan ka gane cewa Allah maɗaukakin sarki yana da hikimar yin abin da ya so a san da ya so, kuma ya aikata wannan hikima tashi akan wanda ya so. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Ba a isa a ce God why me, why my father, why at this material time, ba a isa ba, ba a yi wa Allah tambaya a ce dan me kai kaza, amma kai kowaye kai Allah maɗaukakin sarki ya isa ya tambaye ka. Wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin. Allah ya ce wallahi sai mun aika, sai mun tambayi kowa daga cikin wanda aka aika annabawa, sai ce su ma annabawan sai mun tambaye su. Waqifuhum innahum mas'ulun. Sai an taho a tashin kiyama sai Allah ya ce ku tsai da su, ba za su wuce ba sai an tambayi kowa. Hadisi sahihi ya zo cikin sunan Tirmidhi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan aka girgiza ƙasa ta fitar da halittu kafar ka ta dama ba za ta daga ta bi ta hagu ba ko ta hagu ta bi ta dama har sai an yi maka tambayoyi lafiya da Allah ya baka me kai da ita ina ka karar da ita dukiyar da Allah ya baka ta ina ka same ta ta ya ka kashe ta Allahu akbar iliminka ya kai aiki da shi a ina ka karar da shi tambayoyi ne manzon Allah ya lissafa su guda biyar banda tambayoyin kabari waɗanda ran da ka mutu a ran nan za a kwantar da kai a ran nan mala'iku za su zo guda biyu su tare da kai su yi maka tambaya to cewa ake ran da ka tashi a kabarin ka kafin ka tafi aljanna ce ko wuta wurin hisabi ne ko ina nan take a gindin kabarin ka sai an yi maka tambayoyi akan wannan shesa sayyidina Ali yake cewa walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'i yace da a ce mun mutu za a je a rufe mu a kabari ne ba tambaya ba matsala yace wallahi da mutuwa ta zama hutu yace amma wallahi mutuwa ba hutu bace yace domin in muka mutu sai kuma an tashe mu sai an yi mana tambaya game da komai sai an tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wa ma amaluka waye ubangijinka me addininka mutumin da aka aika muku me zaka ce game da shi wani aiki kai a duniyan nan duk sai ka bayyana waɗanda Allah madaukakin sarki yake tsarewa daga wannan tambayar su ne waɗanda suka yi mutuwar shahada sai waɗanda suka rasu ranar juma'a ko daren juma'a Allahu akbar idan Allah ya taimake ka ka mutu a filin daga Allah ya yafe maka ba ma za a tambaye ka ba balle a azabtar da kai aljanna dab za ka shiga idan ka mutu kana musulmi a daren juma'a me daren juma'a shine ranar alhamis da daddare cewa gobe in gari ya waye gobe juma'a to in ka mutu yau da daddare ka tabbata mutumin kirki insha Allah kuma aljanna sa'annan in ka mutu ranar juma'a yau shi ce ranar juma'a ita ce daga sanda alfijir ya fito ranar juma'a zuwa lokacin da rana za ta fadi ranar juma'a ita ake kira ranar juma'a wanda duk ya rasu to ya kubuta daga tambayar kabari Allahu akbar jama'ar musulmi dattijo Abu Talib kamar yadda kuka ji dani dan kwarai mai biyayya ga mahaifin shi yana da kauna ta musamman ga dan autan shi waye dan autan shine Abdullah mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine dan auta a cikin gidansu su goma ne amma uban Abdul Muttalib ma'ana kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samu wadi da kuma rashin haihuwa da wuri ya dade bai haihu ba kuma yazo ya fara haihuwa sai suka fara mutuwa sai suka rinka mutuwa to abinka da lokacin da ba musulunci sai yace ya Allah ne maka alƙawari idan har ka bar mini ƴaƴa na suka cika goma to na alƙawari zan yanka guda daya to ba a taba yin wannan karatun ba a jahiliya kuma ba a taba irin wannan alƙawarin ba a jahiliya a lokacin nan ba a damu ba kamar kai ne yanzu sai ka ce ya Allah duk ran da ka ban miliyan 100 to zan ba da sadaka 50 a lokacin abu ne mai sauki sai 100 ta zo sai kuma ka fara wasu wasu
ko kuwa to da aka a lokacin da yake cewa in Allah ya aje mai yaya goma zai yanka daya shi kanshi bai ji abin a jika ba kuma jama'a da ke jin shi ba su ji abin a jika ba don ana ganin yaushe ma yayan za su samu kai da kwaya ɗaya ma ya gagara zama yaushe kake magana goma yake Allah yana jaraba bawa kamar yadda na faɗi a yadda ya so da sanda ya so sai tara mishi yaya ga sunan guda goma ta sai fuqaha'ul jahiliya suka waiwayo shi manya-manyan malaman jahiliya suka waiwayo shi to Abdul Muttalib ka san kai alƙawari in ka samu yaya goma za ka yanka daya yanzu za ka da yaya goma ina batun alƙawarin ka sai ya ce haka ne sai jama'a gari suka tare suka ce ba su yadda ba domin idan ya fara yin haka to wannan fatawa ta zauna kenan ta jahiliya mai da goma zai yanka daya to ba su yadda ba aka ce to yanzu su fuqaha'ul jahiliya sai su fitar da fatawa me abin yi aka ce to abinda za a yi ka je ka kai sadakar raƙuma guda goma wurin gumaka su hubal da manya-manyan lata da uzza shikenan domin matsalar yadda ta faru kamar yadda wasu suka faɗi an kai ga lokacin da lallai an yi ƙuri'a kuma ƙuri'a na faɗa kan Abdullahi baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ɗaya mutanen ba su yadda ba a yanka kowa na biyu kuma shi in ma za a yanka to bai yadda Abdullahi za a yanka ba don ya jarabtu da son shi to kaga jarabawa sai aka ce je zuba raƙuma goma ya je kaɗa goma don dattijo ne mai dukiya goma ka suka ansa sai suka ce amma da saura to kai ma ka sani su a yi gumakan ne gumakan ga sunan akwai wasu ne a bayansu akwai yan revenue ne yan revenue collectors sai ya ƙara goma aka sake karɓewa amma fatawa ba ta fito cewa abu ya yi ba sai da ya zuba raƙuma guda ɗari to shi kenan to sai abin ya zama a jahiliya rai guda ɗaya na mutum yana daidai da raƙuma guda ɗari in wani dalili ya kama za a ba da fansa ka ji yadda aka yi aka kubutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka annabi ya kan wa kanshi kirari yana cewa ana ibnu zabihain ni ne dan mutane guda biyu waɗanda aka kusa a yanka su isma'il a can baya annabi isma'il kar ku manta wa tallahu lil jabin sai da aka tallafe gofiyin shi za a yanka shi ta kiya wa fadainahu bi ribin azim sai Allah ya kawo katar rago aka fanshe shi to ga Abdullahi shi ma dab da za a yanka shi an fanshe shi da raƙuma ɗari to shi ne annabi ya kan ce ana ibnu zabihain ni ne ɗan mutane guda biyu waɗanda aka kusa a yanka su sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to irin wannan kula da wannan dattijo Abdul Muttalib kakan manzon Allah yake ba da ita ga ainihin wannan ɗana shi Abdullahi ana nan kuma sai ɗan nan ya aure hankali sai ya dawo kanto me za ta haifa tana nan tana haihuwa mahaifin ya rasu cinewa Abdullahi yanzu kaunar Abdullahi da Abdul Muttalib yake sai kuma ta dawo kan dan gidan Abdullahi shine Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan dattijo Abdul Muttalib yana matukar jarabtuwa da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana wa ƴaƴan shi wasiya da su kula mishi da wannan jikan nashi don yana kallon shi kamar shine Abdullahi ana nan ba dade ba sai dattijo ya rasu Abdul Muttalib to sai zama babba a cikin ƴaƴan Abdul Muttalib kaf shine Abu Talib to yanzu ka ga renon wannan yaro ya koma hannun shi reno a matsayin dan kanin shi ne reno a matsayin wasiyar uban shi
na haka sai zan ya jarabtu da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma zaka ji kauna ce ta dabi'a, ba kauna ce irin ta addini ba, shi yasa bata amfanar da shi ba. Amma kariya da ya rinka baiwa manzon Allah, kariya ce ta addini, shi yasa sai ta rinka amfanar da shi. To anan tarihin wannan dattijon ne zamu yi yau jama'a, domin rayuwar wannan dattijo tana da alaka mai girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mutuwar wannan dattijon ta yi tasiri babba ga rayuwar manzon Allah da da'awar shi. Mutuwar wannan dattijon ta zama wata kofa ce da aka karya domin cin mutuncin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Ashe wannan dattijon bai kamata, duk da gashi an karanta a hadisi cewa ya mutu kafiri, bai kamata musulmi su manta da shi ba a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, malamai kaf sun tabbatar da cewa tarihin manzon Allah ba zai cika ba sai an hada da tarihin Abu Talib. Shi yasa kuwa ga a cikin littafin Fiqhu Sira da muke karantawa, da tarihi ya tarihi na manzon Allah, sai da aka koma aka yi tarihin wannan dattijo. Saboda tarihin manzon Allah ba zai cika ba har sai an yi tarihin Abu Talib. Gashi zan karanto mana daga littafin Al-Baharul Muhit As-Sajjaj. Abu Talib hadha huwa ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay. Kaga Abu Talib din nan, to shine Abu Talib dan Abd al-Muttalib, dan Hashim dan Abd Manaf dan Qusay, wa huwa ammu an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama, baffa ne ga manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Abinda ake nufi da baffa shine wan uba ko kanin uba, to shi wani da uban ma'aiki sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa walidu Ali ibn Abi Talib, kuma shine mahaifin Ali dan Abi Talib. Wasmuhu, cikakken sunan shi na gaskiya, Abdu Manaf, Abdu Manaf. Wakila smuhu kunyatuhu wal awwalu asah, sunan shi Abdu Manaf, kaga ya ci sunan baban kakan shi kenan. Sunan shi Abdu Manaf, to Abdu Manaf sunan baban kakan shi ne, dan haka shi tattaba kunnan Abdu Manaf ne, kuma sai aka sa mai sunan baban kakan nashi. To amma sai ya shahara ana ce mishi Abu Talib, baban Talib. Wasu malaman sai suka ce a'a, ba haka abin yake ba, sunan nashi Abu Talib, alkunyar tashi ita ce kuma Abu Talib din. Amma malamin yace magana farko ita ce daidai. Me ce ce? Sunan shi Abdu Manaf, Abu Talib alkunya shi ce. Wasmu Abdul Muttalib Shayba, shi kuma Abdul Muttalib da kaji ko, to sunan shi Shaybatu. Wa kana yuqalu lahu Shaybatul Hamd, akan ce mishi Shaybatul Hamd. Wasmu Hashim, Hashim kuma da kaji kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko, ina fata an gane, wato baban kakan manzon Allah. Manzon Allah tattaba kunnan Hashim ne, to asali Hashim din ba sunan shi bane, sunan shi Amr. Wa Hashim laqabul lahu, Hashim din laqabi ne, wato nickname. La'annahu awwalu man hashama as-sarida liqaumihi, shine mutumin farko da ya fara tukawa mutanen shi tuwo. Ma'anan aka zo aikin hajji sai tara dukiya, ya zage da kanshi yana tukawa alhazai tuwo yana taraba musu. Sai ya ce fajama almala wat-ta'ama fahashamahu, to daga nan sai suka sa mishi Hashim, dan haka Hashim din nickname ne, cikakken sunan shi Amr. Wasmu Abd Manaf, shi kuma wancan baban kakan manzon Allah da aka ce sunan shi, ai baban kakan Abu Talib wanda aka ce sunan shi Abdu Manaf ko, asalin sunan shi Al-Mughira, Al-Mughira. Wasmu Qusay, Qusay kuma sunan shi Zaid. Wakila lahu Mujammi', Mujammi', shi ainihin Qusay kakan annabi na can nesa akan ce mushi mujammi' mai hada kai li'annahu jama'a ilayhi qaumahu saboda shi ya iya tattaro jama'ar shi gaba daya ya shugabance su ya iya hada kansu wa kana walidun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama huwa abdullah qad tuwfiya mahaifin manzon Allah sunan shi Abdullah ya rasu wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hamlun fi batni ummihi ala al-asah manzon Allah yana cikin mahaifiyar shi mahaifin shi ya rasu wannan magana ita ce ingantacciya fa wulida rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nasha fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib ila an tuwfiya manzon Allah mahaifin shi ya rasu sai ya taso a hannun kakan shi ana nan kakan nashi Abdul Muttalib shi ma sai ya rasu fa kafalahu ammuhu Abu Talib sai Abu Talib ya dauki renon shi wa lam yazal yuhibbu hubban shadida bai gushe ba yana nuna manzon Allah kauna mai tsanani wa yahutuhu yana kare shi daga duk wani wanda zai kawo mai farmaki ko hari wa yahfazuhu kuma yana tsare shi daga duk wani abin da zai cutar da shi ila an ba'asallahu muhammadan bin nubuwa haka yayi tai wa annabi har tsawon shekaru 40 da Allah ya aika annabi a matsayin annabi fa nasarahu abu talib a wannan lokacin kuma sai abu talib ya goyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa'anahu ya taimakawa manzon Allah a wajen wa'azi wa ajazahu mimman yuridu bihi su'an duk wani wanda ya nufi manzon Allah da sharri ko mugun abu sai ainihin Abu Talib ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqama dunahu ya kuma tsaya mishi tsayawa ta goyen baya na'am wa qama dunahu ya tsaya mishi kamar irin ya daure mai gindi kenan a ce kai a garin nan wa ya daure maka gindi to shi ya daure manzon Allah gindi wa ada fi haqqihi quraishan ya kulla bakar gaba tsakanin shi da dangin shi quraishawa saboda goyen bayan manzon Allah wa jami'al arab ya ainihin kulla gaba da dukkanin larabawa ila anna sabuhul qital har sai da suka daura yaki suka ce za su yake shi saboda yana tsayawa annabi sallallahu alaihi wasallam wajaharuhu bil adawa suka nuna wa wannan dattijo kiyayya karara wal adha suka cutar da dattijon nan cutarwa a fili wa talabu an yusallimahu lahum suka nemi wannan dattijo ya dauki manzon Allah ya basu za su yi maganin shi falam yaf'al yaki thumma inna quraishan to da al'amari ya al'amari sai quraishawa suka ce to abinda za su yi wa jami'a ahli makka da dukkanin mutanen makka ta'aqadu fi ma bainahum suka ce azo ayi muhalafa azo a ainihin yi wata yarjejeniya a hada kai wa tahalafu ala hajrihi suka ce a hadu gaba daya a kaurecewa ainihin Abu Talib tunda har yaki ya ainihin sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma fa kar ku manta Abu Talib din nan sarki ne babban dagaci ne a garin su a cikin mutanen shi babban attajiri ne manomi ne falke ne yana daga cikin statesman yana daga cikin dattawa masu fade aji amma ku ji duk da haka aka hadu aka hade mishi kai kuma kar ku manta bai musulunta ba yana nan a kafirin shi amma abin da yasa suka hade mai kai saboda ya tsaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jami'a bani hashim haka nan larabawa da quraishawa suka ce kaf a yanke alaka da duk dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na bangaren uwa na bangaren uba sune su Abu Talib Abu Talib ya je gayyato dangi yace yanzu kuna ji kuna gani za a wulakanta yaran nan ga mu muna da rai suka ce me kake so yace ina son ku tsaya mini ku goyi bayana duk abin da zai same ni game da yaran nan ya same mu tare kaf suka ce sun yadda cewa sai la'anannan dangi Abu Lahab tabbat yada Abi Lahab wa tabbe shi ma wan uban annabi ne amma shi sai ya ce a shi yana tare da Quraishawa imma a bada wannan dan kani nasu su kashe gari ya zauna lafiya imma shi ma zai je ya hada kai da mutanen gari a cutar da duk wanda ya yadda ta ainihin goyen bayan Abu Talib kan tsayawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Abu Talib ya samu nasara dangin shi wato dangin uban annabi sun goyi baya kaf sai kuma ya koma wurin dangin uwa Banu Hashim yace dan mu ne kowane gida a garin nan an samu dan gidan ya taba zuwa da wani abu wanda yake dangin shi sun tsaya mai mu ne namu zai zo da nashi abin mu ce zamu watsa mishi dan haka dangi na mu dangin uba mun tsaya kaf muna tare da Muhammadu me kuka ce ku su ma Banu Hashim suka ce kaf muna tare da kai sai suka je yanzu sai suka aika da reply jawabi ga Quraishawa cewa to wannan dadan dangi ne da dangin shi na uwa da dangin uba kaf sun hade kai me kuka ce sai Quraishawa suka ce aiko muna nan zamu yanke alaka da ku kaf ba sauran mu'amala wa muqata'atihim suka ce zamu yanke ku kaf mu daina mu'amala da ku to yaya muqata'at take sanction za a sa musu takunkumin rayuwa wa ala alla yuqaribuhum daga yau ba za a sake kusanta ku ba ba za ku zo ku zauna wurin mu ana hira ba kuma gan ku kuna hira ba za mu zauna wurin ku ba wala yunakihuhum sannan mutanen Makka da Quraishawa da Larabawa kaf ba za su sake auren ƴaƴan ku ba kuma dukkanin ƴaƴan ku dake hannun jama'a za a dawo muku da su kuma dukkanin ƴaƴan jama'a dake hannun ku na aure za a kwace wala yubayi'uhum ba za a sake siyar muku da kaya ba sannan in kun kasa ba za a siya ba wala yasluhum bi shay'in ba abinda zai sake hada ku da mutanen Makka da mutanen Larabawa kaf ko da sannu kuka ce ba za a amsa muku ba in aka wuce ku kuma ba za a yi muku sannu ba min wujuhir rifqi kulliha duk wata hanya da za a ji tausayin ku an yanke ta hatta yusallimu ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suka ce haka za mu ci gaba da muku har sai kun ba mu manzon Allah har sai kun ba da Muhammadu mun kashe wa katabu bidhalika sahifa suka samu wata doguwar takarda suka rubuta duk waɗannan jawaban cewa wannan ita ce takaddar yarjejeniya tsakanin Larabawa kaf da Quraishawa da kuma Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib ba aure ba auratarwa ba sai ba sayarwa ba magana ba amsa magana babu zaman hira ba wata mu'amala har sai sun ba da Muhammadu an kashe shi jama'a ku ji fa annabi tun da ya tashi a rayuwar shi cikin gwagwarmaya ake tun da ya tashi makiya ne suke taron dangi a kan shi kaf kajinan yana matashi ne ya fara wa'azi dan shekara 40 aka yi mai haka sannan bayan ya isa Madina yana dattijo dan shekara 50 da wani abu duniya kaf ta taru aka zo aka kewaye Madina aka ce a afka mishi amma annabi bai taba cewa a gudu ba annabi zauna yana kuka yana rawar baki majina da yawu suna cabewa ba saboda ya ginu Allah ya gina shi uwar shi ta yi tarbiyyar shi za ta mutu ta juyo ta kalle shi ta ce ya Muhammad kun rajulan ka zama namiji kar ka zama ragon maza sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama aka zauna aka rubuta takarda duk wata kabila ta sa hannu wa allaquha fil ka'aba aka je aka rataye wannan takarda a cikin ka'aba fanhaza abu talib wa banu hashim fi shi'abihim abu talib sai ya ce to ina ma'anar baɗi ba rai mu zauna a cikin gari ba a magana da mu, mun yi magana ba a kula mu, mu kasa ba a siyar mana, a kasa mu je za mu siya a ki siyar mana, ka aiki ɗanka ya siyo maka kuka da za a sa a miya ko magi ko barkono ya je tsaya a gaban tebur a yi banza da shi, ku kasa ya lambello har ya bushe ba wanda zai zo ya tsaya a gaban teburin. To me amfanin zama a wannan garin? Dan haka sai ya ce fan haza Abu Talib wa banu Hashim fi sha'bihim sai ya ainihin ce duk gaba daya ku taso da dangin uwa da dangin uba a tafi bayan gari aje a zauna. Suka je can suka shiga tsakanin kargo da sabara, wa aqamu ala zalika nahwa 30 sana, nahwa 3 sinin, kusan shekara uku. Jama'a ku duba, a ce yanzu ku tafi can gaba da zabi din nan, can cikin kwari ku je ku zauna, ba gida ba bukka ba kogi ba gona ba abinci ba rumbu ba komai, kuma garin da yafi kusa da ku garin ku ne, kuna cikin garin ma an kisiyar muku, za ku aiko a siyar muku? Ba zai yiwu ba. Haka suka zauna shekara uku fi juhdin jahidin, a cikin ainihin wato wahala mai galabaitarwa, wahalin shadidin da hali mai tsanani, ila an naqada Allahu amra sahifa, har sai da Allah madaukakin sarki ya warware al'amarin wannan takarda. To anan sai malaman tarihi suka kashe biyu, wasu suka ce sai Allah ya nuna wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a mafarki cewa Allah ya turo gara ta cinye duk inda sunan Allah yake a jikin takaddar, ya bar rubuce-rubucensu da sunayensu da sunan kabilunsu da wannan yarjejeniya tasu ta zalunci. A wata fadar kuma malaman tarihi suka ce sai Annabi ya mafarki, Allah ya nuna mishi cewa gara ta zo ta cinye duk abin da suka rubuta kaf, ta bar sunan Allah. To a bisa fassarar farko shine gara ta zo ta cinye sunan Allah kaf, ta bar rubuce-rubucensu, ma'anar shi shine babu ruwan Allah a cikin wannan abin, don haka duk inda sunan shi ya fado sai Allah ya turo gara ta zo ta cinye. Fassarar shi kenan. A bisa kuwa Allah ya turo gara ta cinye duk maganganun da suka rubuta, cewa to Allah bai yadda da maganganun da suka rubuta ba na zalunci ne, don haka ya turo gara duk ta cinye su. Abu Talibin gari ya waye, sai Annabi ya ce mishi, na yi mafarki jiya, Allah ya nuna mini cewa takaddan nan da aka rubuta wadda a ƙarƙashinta ake wulaƙanta mu, to gara ta zo ta cinye sunan Allah, cewa Allah ba ruwan shi. Abu Talibin yana da yaƙinin Annabi baya ƙarya, don haka sai miƙe tsaye ya ce ka yi mafarki? Ya ce eh, yaushe? Ya ce jiya. Sai Abu Talib ya ce ku zo ku raka ni. Ina? Ya ce Makka. Ya je ya tsaya ƙofar Ka'aba, ya Qurayshawa ku zo, ɗana ya yi mafarki. Suka taru. Mafarkin me? Ya ce ɗana ya yi mafarki, ya ce Allah ya turo gara ta cinye sunan shi, cewa ya janye hannun shi. To suna da yaƙinin ba wanda ya isa wurin takaddar, don haka su a yaƙininsu ƙarya ne, shi kuma a yaƙinin shi gaskiya ne. Sai suka ce to me kake nufi? Sai ya ce ku shiga ku duba, in kuka ga abin da ɗana ya faɗi gaskiya ne, to ɗana mutumin kirki ne, sai ku sarara mana mu shigo cikin garin nan mu huta. Sai suka ce to amma in ka gano cewa abin da ɗanka ya rubuta ƙarya ne, ya ce wallahi zan sallama muku shi. Sai suka tashi a guje suna murna, saboda su suna da yaƙinin ƙarya ne, yau ta samu kenan. Suna shiga sai suka ɗauko takarda, ga ta nan raga-raga, gara ta cinye sunan Allah. Sai ce kun gani, na gaya muku ɗana mutumin kirki ne, baya ƙarya. to shikenan tunda yarjejeniya ce in kaza kaza in kaza kaza sai aka ce to ku dawo cikin gari za a ci gaba da mu'amala da ku jama'a kun ji tarihin dattijan nan wa azhara amra nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ma huwa mazkurun fi kutubis sir da wannan ne sai Allah ya karfafa al'amarin manzon Allah kamar yadda malaman tarihi suka bayyana altafansu ina ma'ana karfafa kun ga daga wannan rana annabi zai dawo cikin gari shi da dangin shi a cikin izza kuma yanzu zai ci gaba da wa'azi dan yanzu kuma ba isa a hana ba tunda dai sun ƙaryata ya faɗa ya tabbata shi mai gaskiya ne wa kana abu talib ya'rifu sidqan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama fi kulli ma yaquluhu abu talib shi ya san duk abin da manzon Allah yake faɗi gaskiya ne wa yaqulu li quraish yana cewa quraishawa ta'lamuna ku da kanku kun san anna muhammadan lam yakzib qab kun san muhammadu tunda yake bai taba ƙarya ba wa yaqulu libnihi ali abu talib yana cewa dan shi ali ittabi'hu kabishi ku ji fa kabishi tashi ka je ayi alwala ayi sallah ayi kiran sallah ayi fa innahu ala alhaq akan gaskiya yake ghaira annahu lam yadkhul fil islam tare da cewa bai shiga musulunci ba walam yatalaffaz bihi kuma bai taba furta musulunci ba dan mun ji a cikin hadisi wanda shi muke wa sharhi walam yazal ala zalika ilahan an habarahu alwafa haka wannan dattijo ko habaratu alwafa wannan dattijo haka ya zauna har zuwa lokacin da mutuwa ta halarto mai fa dakhala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shiga wurin shi aka zo aka ce mishi ga kawun nan naka zai mutu sai annabi ya tawo a guje tami'an fi islamihi yana kwadayin wannan kawu nashi ya musulunta wa harisan alaihi yana kuma fatan haka bazilan fi zalika juhdahu yana mai gabatar da iyaka kokarin shi da kwazon shi mustafrigan ma indahu duk wata dabara da hikima da ke gare shi ya gabatar da ita walakin aqad an zalika awaiqul aqdar sai dai kaddara ta riga fata allati la yanfa'u ma'aha hirsun wanda yake duk kwadayin da manzon Allah ya akan wannan dattijo musulunta kaddara Allah ta riga yi wannan kwadayin wal iqtidar dan haka babu wani iko wanda ba wata dabara ba wata hikima ta manzon Allah kaddara Allah ta rinjaya قاله القرطبي رحمه الله تعالى الامام القرطبي شي يبا ده wannan tarihi Allah ya ji kanshi a cikin sharhin shi na sahihu muslim mujalladi na farko shafi na 192 zuwa 193 mai suna al mufhim fi sharhi talkhis ma ashkala min sahihi muslim mana sharhi ne na mukhtasar na sahihu muslim jama'a muslimi kun ji wannan وقال النووي رحمه الله في شرحه وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل دبدأ النبي زي هجرة لأن لوكتي كأن وانا عينين دتيجي رسول قال ابن فارس الإمام ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 49 سنة أبو طالب يا رسول manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da shekara 49 wa 18 wa 11 yawma da watanni 8 da kwana 11 kun ji kididdiga wa tuwfiyat khadijatu ummul mu'minina radiyallahu anha ba'da mauti abi talib bi 3 ayyam bayan kwana 3 da rasuwar abu talib ita ma khadija ta rasu kun ji irin yadda musiba ta samu kan musiba mutuwar waɗannan dattawan arziki to ta girgiza manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda irin yadda Khadija dai kowa ya san a karan farko da dimidimin musuluncin ita ta musulunta na ɗaya kenan na biyu kowa ya tabbatar da cewa Abu Talib shi kuma dattijo ne wanda ya tsayin daka ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ka dai ji kadan a cikin tarihi daga cikin abubuwan da muka karanta. Gabana Fathul Bari ne sharhin Bukhari a cikin Kitabul Istisqa, sharhin hadisi na 1008, babu su'alin nasi al-imam al-istisqa idha qahatu, idan aka yi rashin ruwa mutane su ce liman ay mana addu'a. Ya kawo hadisin Abdullahi dan Umar, inda Abdullahi dan Umar yakan ainihin wato rera waka ce wadda Abu Talib yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yake cewa wa abyada yustasqa al-ghamam bi wajhihi simal al-yatama ismatun lil aramil. Yana cewa manzon Allah ga kanan fari kar, saboda wata hadisa ce ta faru jama'a a jahiliya, aka yi rashin ruwa aka kada aka raya duk wani kacau kacau, aka zo aka yi duk wani wanda ya iya wani siddabaru ya zo ya gwada abu ya gagara. Wata ran sai Abu Talib ya ce Qurayshawa yau kaf dinku ku fito bayan gari, aka ce lafiya, yace za a yi roƙon ruwa, aka ce kai da Allah an dade ana yi, yace ku fito. Da aka zo Annabi yana dan karami, sai ya tsaye da shi da hantsi a gaban jama'a, yace ya Allah ka shayar da mu ruwa saboda albarka fuskar yaran nan. Yana rufe baki sai hadari raddadadadadadadad, nan da nan a guje suka isa gida. Shine da ya koma sai yake wa Annabi waka, wa abyada yustasqa al-ghamam bi wajhihi, ga kanan fari kar, ana roƙon Allah ya shayar da jama'a ruwa saboda fuskarka. Simalul yatama, Muhammadu gatan marayu, ismatul lil aramili, Muhammadu kariya ne kai ga mata waɗanda mazajensu suka mutu. Na'am, malamai suka ce dattijan nan Allah ya albarkaci tunanin shi, ya faɗi abin da ya gani, kuma ya yi hasashen abin da bai gani ba ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A lokacin Annabi yana ƙarami, na'am, shi da kanshi ya roki Allah ya shayar da mutane ruwa don albarkacin fuskar shi, to amma bai ga waɗannan abubuwan ba kuma da yake faɗi a wannan lokacin. A wannan lokacin Annabi bai yi girman da ya zama gatan marayu ba, a lokacin bai yi girman da mata da suke shiga halin kunci saboda mazajensu sun rasu, bai ga irin abin da Annabi ba, amma ya faɗi. Kuma sai da Allah ya nuna mishi waɗannan abubuwan game da Annabi din, don Annabi ya girma, ya zo yana taimakawa marayu, ya zo yana taimakon mata gajiyayyu, yana taimakon talakawa. Shine har Khadija ta faɗi a nata hadisin, a lokacin da Khadija take faɗi, a wannan lokacin Abu Talibin yana da rai, abubuwan sun tabbata, amma kuma a sanda Abu Talibin yake faɗin su ba, ba su tabbata ba. Ina fata an gane. To babban malami Ibn Hajar ya ce to kaga wannan waka fa waka ce mai tsawo, wadda ainihin wato wannan dattijo yayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Ina fata an gane. Dan haka daga cikin baitutukan waƙoƙin ga dauki daidai zan mana jama'a, don waƙar wajen baiti 90 ce. Yace walam ma ra'aytul qauma la wudda fihim wa qad qatta'u kull al-ura wal wasa'ili wa qad jaharuna bil adawati wal adha wa qad tawa'u amra al-aduw al muzayila. Kun ji baitukan farko farko na waƙar. Yace walam ma ra'aytul qauma la wudda fihim, yace yayin da naga mutanen nan namu ba sa kaunan mu, yana nufin Qurayshawa sun ki jinin mu, sun tsane mu, ba sa son mu. Ku duba fa, ya hada kanshi da manzon Allah, ya yadda kiyayyata manzon Allah ce, amma ya danganta ta mu ake kitin da an kidan mu. Yace wa qad qatta'u kullal ura wal wasa'il, duk wata dangantaka, duk wani zumunci, duk wata hanya da ta hada mu da su sun yanke ta. Wa qad jaharuna bil adawati wal adha, sun yi mana fito na fito, sun nuna mana kiyayya, sun je sun gayyato bare, sun zo sun hada kai da su akan mu, sannan suna cutar da mu a sarari. Wa qad tawa'u amra al aduw al muzayila, duk wani makiyi da yazo zai kawar da mu sai su bude mai kofa ya taho kiyayya ta gama kaiwa kat dan uwanka na jini yaji labarin wani zai taho hallaka ka sai shi ya bashi shawarar yadda zai ya hallaka ka yace to al'amarin mutanen nan ya kai nan ina fata an gane cikin waka ya ci gaba da cewa a'udhu bi rabbin nas min kulli ta'in alaina bi su'in aw mulhin bi batili yace ina roƙon Allah ubangijin mutane ya tsare ni daga duk sharrin wani mai suka wani mai cin mutuncin mu da duk wani wanda yake yi mana shirin makirci ya ci gaba da waƙoƙi wa saurin wa man arsa sabiran makanahu warakin libirrin fi shira'in wa nazili wa bil baiti haqqul baiti min batni makkata wa billahi inna allaha laysa bighafili haka yace ya Allah sai yanzu ya fara tawassul yana addu'a yana cewa ya Allah saboda dutsen saur da dutsen sabir manyan manyan duwatsu ne waɗanda su ne duwatsun da manzon Allah ya shiga karkashin su ya boye lokacin da zai hijira to wannan dattijo da yake abubuwa ne na jahiliya dan haka kakai mamaki yadda zaka ji yana tawassuli da abubuwa ya Allah dan darajar dutsen saur ya Allah dan darajar dutsen sabir ya Allah madaukakin sarki dan darajar kogon Hira ya Allah dan albarkar wanda yake sauka cikin kogon Hira kaga manzon Allah kenan wa bil baiti ya Allah dan girman darajar Ka'aba ya Allah Ka'aban nan da take tsakiyar Makka sai kuma yace wa billahi ya Allah dan kai kanka inna Allah laysa bighafil Allah kai ba gafalalle bane kana ji kana gani mutanen nan sun hade mana kai haka ya ci gaba yana fadin ainihin wato waƙoƙi game da yadda ya tsayawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ibnu hajirin ya kawo kadan daga cikin waɗannan ainihin waƙoƙi sai yace wa zakara ibnu tin babban malami al-imamu ibnu tin ya ambaci cewa anna fi shi'ri abi talib hadha dalalatu ala annahu kana ya'rifu nubuwatan nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qabla an yub'atha lima akhbarahu bihi bahira yace kaga waƙoƙin nan na Abu Talib a cikin su ana fahimtar Abu Talib ya san annabi zai zama annabi tun yana karami ya akai ya san haka ya sani ne saboda in ba ku manta ba a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wani bishop wani malamin kristoci mai suna malam bahira ya taba daukar annabi shi wannan dattijo abu talibin sun tafi kasuwanci kasar sham wannan malami yana cikin masallacin shi yana ibada ya leko haka sai ya ga dubbishiyoyi da fulawoyi da duk wata ciyawa da ke kewayen masallaci duk ta kwanta sai ce lafiya ya fito yana ta dubawa to masani ne ya karanta littafin annabawa sai ce to akwai annabi a wurin nan ya rinka lalube cikin fataki ya duba nan can sai ya hangi annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya hangi sai ya kira shi ya ce kai da waye ce ni da babana ne ya kira shi sai ya ce to kai kai marmaza wannan yaro ka ɗauke shi wannan yaro nan gaba zai zama annabi kuma yahudawa in suka gani za su kashe shi saboda mahasada ne to sai malamai suka ce daga wannan labarin da wannan masani ya gaya mai daga haka ne ya san annabi cewa zai zama annabi din dan haka a cikin waƙoƙin shi ya rinka faɗin waɗannan abubuwa da ke nuna ya san annabtan annabi tun kafin ta faru ina fata an gane aw ghairihi min sha'anihi ko kuma wasu al'amura da ya sani game da al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallam
وفيه نظر لما تقدم عن ابن إسحاق أن إنشاء أبي طالب لهذا الشعر كان بعد المبعث. وسمع لمنكم اسكت يا أبا هكمن أي ون واكر سبايا دع الله أيكو النبني شي أينهن أبو طالب ييتا وتبايا يقى أبو بوان سنبالكين والله تعالى أعلم. سمع لن يتي ومعرفة أبي طالب بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت في كثير من الأخبار. سنن دا أبو طالب يتي وونن يارو زيز مع النبي تازو أتك الله باريما سلم بن يوى اي أولا ريد داما أنج أبو طالب ياتبت دا النبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمسك بها الشيعة تدونن نئن شيعة سكاليكي fi annahu kana musliman suka ce shi musulmi ne. Wato su ƴan Shi'a sun kallo wannan matsala da muke tattaunawa ne da kallo na siyasa ba da kallo na addini ba. Sai suka ce yanzu a ce wannan mutumin duk wannan abin da yayi ba musulunci bane, to menene musulunci in ba wannan ba? Sai ka ce musu na'am, wannan abin da mutumin nan yayi musulunci ne, shine goyen bayan annabi da kare shi, musulunci ne, amma kuma bai taba musulunta ba. Dan haka da ba ma gujiya za ta kare rayuwarta kaf, tana zuba ruwan masallaci, tana kawo shimfiɗa har ta mutu ba ta taba faɗin la ilaha illallah ba. Aikin nan da ta yi ayyukan musulunci ne ko kuwa sharri ne? Musulunci ne. Zuba ruwan masallaci, sharan masallaci, kawo waliman shimfiɗa, kawo kaza, amma ita bata taɓa furtawa ba. Sai ka ce haka Abu Talibin, ba wanda yake musu waɗannan ayyuka, ayyuka ne na musulunci, sai dai kamar yadda ka ji a baya bai taɓa furtawa ba. Kun ji matsala ta ɗaya da ƴan Shi'a suka ɗauka. Matsala ta biyu da ta kai ƴan Shi'a akan wannan magana ita ma siyasa ce. Naka zo ana tarihin Aliyu sai a ce baban shi bai musulunta ba. Naka zo ana tarihin Muawiya sai a ce baban shi Abu Sufyan ya musulunta. Sai su ce to ku tsaya, Abu Sufyan kaf in aka bincika rayuwar shi, shi kuma a yayi kare ta yana fada da manzon Allah, haka za su ce yana manzon Allah makirci. Shi kuma Abu Talibin fa yana taimakon manzon Allah, yana tsare manzon Allah. Sai su ce to wancan da yake makirci shi ya mutu musulmi, wannan da yake taimakon annabi shi ya mutu kafiri. Sai su ce ba ku yi adalci ba ahli sunna. Amsa ita ce na'am, Abu Talibin yayi ta yin waɗannan abubuwa na taimakon addini, amma bai taɓa furta musulunci ba. Na'am, Abu Sufyan yayi ta yin wannan makirci da wannan kafirci da yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma ƙarshe ya zo ya furta musulunci ya musulunta. Wal aqibatu littaqwa, ƙarshe din shi ake dubawa da wanne ne Abu Talibin ya rasu mata ala millati abihi Abdul Muttalib, da wacce kalma ce a wannan addini ne Abu Sufyan ya rasu mata ala al-islam wa bi shahadati la ilaha illallah. Saboda haka kallon wannan matsala ta Abu Talibin a matsayi na siyasa, shi ya ga ƴan Shi'a suke kudurta cewa ya mutu yana musulmi. Sai ainihin Ibn Hajar yace wa ra'aytu li Ali ibn Hamzah al-Basri juz'an jama'a fihi shi'ra Abi Talibin, yace na ga wani daga cikin ƴan Shi'a mai suna Aliyu ɗan Hamza mutumin ƙasar Basra ya rubuta wani ƙaramin littafi wanda ya tattara wannan waƙa ta Abu Talibin. Wa za'ama fi awwalihi annahu kana musliman, kuma ya riya tun a farkon littafin cewa Abu Talib musulmi ne. Wa annahu mata 'ala al-islam, kuma Abu Talibin ya rasu akan addinin musulunci. Sai yace wa anna al-hashawiyya, naka ce hashawiyya ka kiyaye, a wancan zamani, to ana nufin waɗanda a yanzu ake cewa wahabiyawa,
ko waɗanda a nan Najeriya ake cewa ƴan izala yawa kalma ce ta zagi idan aka zo sai a ce ƴan izala sun ce ba a shan rubutu ko kun fahimta sai a ce wahabiyawa sun ce kaza to a zamanin da can sai ka ji an ce hashawiyya to wanda ka ce hashawiyya irin wannan kalmar ce amma Abdurrahman ibn Abi Hatim Razi a cikin wannan littafi nashi Al-Jarh wa Ta'dil Abdurrahman yace naji babana yana cewa alamar ƴan bid'a shine su kira malaman hadisi da hashawiyya kamar kace alamar ƴan bid'a shine yanzu ka ji suna cewa wana ba wahabi to in dai ka ji wannan na cewa ai kai ba wahabi ne to dalili ne akan ɗan bid'a ne shi tambaye shi menene wahabiyanci wane ne al-wahabu Allah to me ya aibi in ya zama kai mabiyin al-wahabu ne sai ce a Muhammad ibn Abdul-Wahhab sai ya ce in Muhammad ibn Abdul-Wahhab ne me yasa ba a danganta ga sunan Muhammad din ba a rinka cewa Muhammadawa tunda shine ake bin to amma sai suka fahimci aka ce a ai wani ba Muhammadi ne wani dan Muhammadiya ne to anan sun yi wa kansu cikin da babu ba na ga sai su koma suna cewa wahabiyawa to wahabiyawa kai sai ka ce na'am kamar yadda malam Mulla Umar wani malami ne ya rasu yanzu kusan shekara 160 yace in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqir bi annani wahabi an fi shika an al-ilahi fa laysa li rabbun siwa al-mutafarrid al-wahabi yace in dai mabiyin al-wahabu shine ba wahabi yace to ga ɗaya kun samu yace duk inda shirka take ina kore ta daga Allah ina tabbatar wa Allah ɗayan take shi Ibn Hajar sai yace sai ya ji wannan dan Shi'a yana cewa wa annal hashawiyya hashawiyawa taz'umu annahu mata 'ala al-kufri suna ainihin riya cewa ya mutu akan kafirci na'am mu kenan mun yadda tabbas Abu Talib ya rasu akan kafirci ba ma shakka akan haka sai dai we have all regard and respect toward Abi Talib duk girmamawa da mutuntawa mu ne wa Abu Talib dan manzon Allah yana girmama shi yana mutunta shi amma wannan bai sa ya tabbata musulmi ba hadisin da muka karanta abin da hadisi yake nunawa kenan ya mutu akan kafirci bai mutu akan la ilaha illallah ba na fata an gani wa annahum lidhalika yastajizuna la'anahu to anan sai wannan dan Shi'a sai mana ƙarya yace kuma sakamakon cewar malaman hadisi suna cewa ya mutu akan kafirci to suna halatta a tsine mishi albarka to tunda muke ba mu taba samun musulmin da yake zagin Abu Talib ba dan Abu Talib ya risa akan kafirci ba mu taba samun haka ba kuma ba mu taba halattawa ba ba mu taba ji wani malami cikin malaman Ahlus Sunna ko malaman hadisi ya bude baki ya ce Allah ya tsine wa Abu Talib ba mu taba jin haka ba dukkan malaman hadisi kaf da Ahlus Sunna na'am mun yadda cewa Abu Talib ya rasu akan kafirci amma ba ma zage shi ba ma tsine mishi albarka me yasa saboda duk da kafircin shi da ya rasu akai manzon Allah da kanshi yana mutunta shi saboda mutunta shi da tausaya mishi da yake yace zai roƙa mishi gafara Allah ma damar ba a hana shi ba da aka hana shi shikenan ya hakura sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Ibn Hajar yace summa balagha fi sabbihim sannan wannan dan Shi'a sai ya kai matuƙa wajen zagin Ahlus Sunna da malaman hadisi war radd alaihim da yi musu raddi wastadalla lidawahu bima la dalalata fihi kuma ya kafa hujja ga wannan maganganun da ya riya da dalilan da suke babu hujja a cikin su Ibn Hajar yace wa qad bayyantu fasada zalika, na bayyanar da barnar duk waɗannan maganganu da wannan dan shi an yayi kulli baki daya fi tarjamati Abi Talib, a cikin tarihin Abu Talib da ne fi kitabul Isaba, a cikin ainihin wato littafin al-Isaba fi tamyizus sahaba, wa sayati ba'dahu fi tarjamati Abi Talib min kitabi mab'asin nabi, yace kuma wasu daga cikin mai da martanin da nayi za su zo a ƙarƙashin tarihin Abu Talib a can a cikin sharhin sahihul Bukhari dangane da tarihin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam. Na'am,
ka samu littafin al-Isaba fi tamyizus sahaba ta al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin mujalladi na hudu na wannan littafin. Ka ganshi
littafin al-Isaba fi tamyizus sahaba a cikin mujalladi na hudu daidai tarihin Abu Talib. Ibn Hajirin ya tattaro duk waɗannan maganganu na sharri da wancan ɗan shi'ayi da waɗannan ƙazabce-ƙazabce da ya mana cewa wai muna halatta tsine wa Abi Talib a wurin nan, wanda wannan wurin cibiya ce ta Ahlus Sunna, wannan wurin mimbari ne daga cikin mimbarorin Ahlus Sunna na duniya, wannan muryar da kake gani murya ce daga cikin muryoyin Ahlus Sunna ta duniya, wannan midiya ɗaya daga cikin midiyoyi ne na duniyar Ahlus Sunna. Mun ambaci Abu Talib, mun yi tarihin shi a wurare da dama, duk kalmar da za ta bayi zuwa ga mutunci ita muke faɗi a kan shi. Kai baka isa ka ce ka tsinkayi kalma ko ƙwaya ɗaya ta wulaƙanci ko rena shi ba. Mu ku Ahlus Sunna ne da duk duniya ba ma shakkar kowa, ba ma shayin kowa, sai abin da yake kawai gaskiya ne. Duk abin da ka ji a wannan makaranta ta Darul Hadithi Salafiya an faɗi, ita ce aƙidarmu, ita ce manhajinmu. Ba mu da wata aƙida ko wani manhaji a ɓoye wanda ba ma faɗi. Don nan wurinmu ne wa walidin wa ma walada. Cibiyarmu ce nan. Dakan ɗaka shiƙar ɗaka tankaɗan bakin gado. Yome za mu ji shakka. Don haka a wurin nan, idan da a ce tsine wa Abu Talibin aƙidar Ahlus Sunna ce, to da a wurin nan sai mun tsine wa Abu Talibin duk sanda muka ambace shi. Amma ba aƙidarmu ba ce, ba manhajinmu ba ne. Kalmomin da ka ji muna faɗi a kan Abu Talibin su ke nan aƙidar Ahlus Sunna kaf a duniya. Domin baka sani baka sani a yau, wannan wurin da wannan muryar da wannan da'awar, to tana wakilta kuma tana misaltar da'awar Ahlus Sunna ce ta duniyar yau kaf, da duniyar jiya, da ta shekaran jiya, da ta shekaran jiya waccan, da kuma duniyar zamanin sahabbai. Na haka aqidar da ka ji a nan, to samfarera tatacciyar aqida ce wadda aka tsince tsaba daga tsakuwa ta Ahlus Sunna, ita kadai ake bayyanawa. Don haka duk duniya babu Ahlus Sunna da ke tsinewa Abu Talib. Amma Abu Lahabin fa, ko a cikin wannan kasar din ka ji mun ce tsinan ne, me yasa ba za mu tsine mishi ba? Allah da kanshi ce waye tabbat yada Abi Lahabin wa tabbi. Amma fa daga cikin masu irin waccan aqidar fa, akwai waɗanda saboda zindiƙanci suke cewa su ba sa iya karanta tabbat yada, saboda tana tsinewa babban annabi ne, wai suna mutunta annabi, don haka ba za su karanta tabbat yada ba.